sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi, 4 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ga Mahmud da kanun labarai.
Gwamnan lardin Belgorod a Russia ya ce makamin artillery da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata karin wasu mutanen guda biyu. A Sudan ana ci gaba da musayar cillaro koki tsakanin bangarorin da ke fada da juna a babban birnin kasar Khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na takwas. Hukumomin kasar India sun ce tangarɗar lantarki ce ta haddasa mummunan hadarin jirgin kasa da ya wakana a kasar a shekarar jiya Juma'a wanda ya halaka mutane 300 yayin da fiye da 1000 suka jikkata.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za a ji cewa sama da mutane 30 aka kashe a wani hari da aka kai a Tangaza a jihar Sokoto.
A halin da ake ciki yanzu Tangaza shine hali na juyayi da kuma alhini da yake an riga an yi jana'izar mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar harin da ƴan bindiga suka kai jiya Asabar da kuma yau Lahadi.
Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya karrama wata ƴar matashiya ƴar Najeriya mai shekaru 23 da ta yi fice a wata gasar rubutu ta Nahiyar Afirka.
Shawara da ni zan iya bayarwa inda a ce da hali ne iri waɗannan ne ya kamata ƙarfafa su, kuma in aka ƙarfafa su kasan ma gaba daya za ta samu.
Sannan za a ji kuma cewa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta zaɓi gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a matsayin sabon shugaban ƙungiyar gwamnonin PDP a Najeriya. Kamar kowace ranar wato Lahadi, yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulra'uf za ta gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Gwamnan lardin Belgorod a Russia, Vyacheslav Gladkov, ya ce makamin artillery da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata wasu ƙarin mutanen guda biyu. Lardin Belgorod na kan iyakar Ukraine da Russia, kuma farmakin da aka kai babu kakkautawa ya sanya hukumomin yankin kwashe kimanin mutane 5,000 daga ƙauyukan lardin a shekaran jiya Juma'a. Magajin garin lardin Valentin Demodov ya ce an samar da matsuguni ga waɗanda aka kwashe ɗin a tsakiyar birnin Belgorod. A hannu guda kuma wani makami mai linzami da mayakan Rasha suka jefa tsakiyar birnin Dnipro na ƙasar Ukraine a yau Lahadi ya rusa wani gini mai hawa biyu, ya raunata mutane 20 kuma 5 daga cikinsu yara ne ƙanana, kamar yadda hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta tabbatar. A Sudan kuma ana ci gaba da musayar cillaro koki ne tsakanin bangarorin da ke fada da juna a babban birnin kasar Khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na takwas. Gana wasun fadawa kamfanin dillancin labaru na AP cewa bam ya fado a kan fararen hula a yankin kudancin birnin, yayin da rahotanni ke cewa an harba makamin artillery a bangaren arewacin birnin na Khartoum. Mazauna birnin sun ba da labarin cewa mayakan kungiyar RSF ta Muhammad Hamdan Dagalo sun harbo wani jirgin yaƙi rundunar sojojin gwamnati wadda kwamandan rundunar General Abdulfatah Al-Burhan ke jagoranta. A baya dai Hamdan da Al-Burhan sun sha cewa za su kare fararen hula a yaƙin da suke da juna tare da samar da hanyoyin safarar kayayyakin agaji ga mabukata. Amma yanzu sun ci gaba da zargin juna kan rashin mutunta wuraren da fararen hula ke zaune da kuma kai hare-hare muhimman gine-gine da cibiyoyi na gwamnati. Adadin mutanen da suka mutu ya kai 15 ciki har da jami'an tsaro 2, yayin da aka kwashe kwanaki da dama ana arangama tsakanin 'yan sanda da magoya bayan shugaban 'yan hamayya na ƙasar Senegal Ousmane Sonko. Gwamnatin kasar ta ce rikicin ya ci gaba da afkuwa a wasu birane na kasar ya zuwa ranar Juma'ar da ta gabata, inda masu zanga-zangar ke jefa duwatsu da kona motoci da cibiyoyin cidikayya lamarin da ya sanya ƴan sanda da sojoji suka yi amfani da hayaki mai sanya hawaye domin tarwatsa su kotu ta yanke hukuncin dauri ga Usman Sonko a ranar Alhamis din da ta gabata saboda laifin rashawa sai dai kotun ta wanke shi daga zargin yiwa wata mata fyaɗe ko da yake Mr. Sonko bai halarci zaman kotun ba a Dakar babban birnin kasar ta Senegal labarun na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
an jima kadan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan mutane sama da 30 ne wasu ƴan bindiga suka hallaka a yankin Tangaza na jihar Sokoto daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi abokin aikin mu Ibrahim Kalmasi Garba ya tuntubi wakilin mu a shiyar Sokoto Muhammad Nasir wanda ya fara da tambayar sa halin da ake ciki a yankin Tangaza da ke waye bayan wannan mummunan halin sai ya ce
Alhaji Ibrahim a halin da ake ciki yanzu Tangaza shine hali na juyayi da kuma alhini da yake an riga an yi jana'izar mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar halin da ƴan bindiga suka kai jiya Asabar da kuma yau Lahadi saboda al'amari ne wanda ana tausayawa saboda ba karamin banna suka yi ma jama'ar waɗannan ƙauyukan ba musamman ƙauyukan Raka da Hilingawa da kuma Raka Dutse bayanin da na samu duk da yake na yi ta kira lambar tsohon shugaban karamar hukumar yankin Bashir Isa Salo Kalanjeni amma dai ban same sa ba saboda ya je garin wurin jana'iza hanyar sadarwa a garin tana da wuya amma dai bayanin da ya ma wani abokin aiki na kafin ya je wurin jana'izar ya nuna cewa a ƙauyen Raka kawai an kashe mutane 18 ƙauyen Hilingawa an kashe mutum 17 ƙauyen Raka Dutse an kashe mutum 2 sannan akwai mutane 3 da aka jikkata yanzu haka suna nan kwance a asibitin Gwadabawa da yake garuruwan sun yi iyaka da karamar hukumar Gwadabawa wanda ke makwabtaka da ita karamar hukumar ta Tangaza
wa'annan irin ƴan bindiga ake zargi da kai harin
ƴan bindigar da ake tuhuma dai basu wuce waɗannan da ake ganin Fulani ne wanda ke dauke da makamai ba suna cin zarafin mutane a cikin daji domin wannan ba shine karo na farko ba dukkanin ƙauyukan da ke wannan zagayen na garin Tangaza da ma cikin Tangaza din sun sha fuskantar hare-hare daga waɗannan mutanen
shin dama akwai wata jikakka tsakanin ƴan bindigar da mutanen garin ne koko dai harin nan ne da ƴan bindiga suka saba kaiwa
to a iya cewa akwai azaza tsakanin ƴan bindiga da su mutanen garin domin su ƴan bindigar tun inda aka fito sun yanka ma ƙauyuka daban-daban kuɗin fansa abinda suka kira kuɗin fansa ko kuma kuɗin haraji da ake kiran su a wasu wurare abinda suka nufi kuɗin fansa shine gari zai fanshi kanshi ma'ana mutanen garin za su hada kuɗi su baiwa su ƴan bindiga matsayin kuɗin fansa to irin sun yi haka nan sun tsirar da kansu daga fuskantar hari daga ƴan bindigar akwai garuruwan da ke kusa da hukumar ce karkashin ita wannan mazabar taraka da suka hada da irin Ladando da Dabagi da makamantansu duk an aza musu haraji kuma wasu daga ciki sun biya kuɗin fansa amma su waɗannan ƙauyukan sun ƙi su biya kuɗin fansa ne
me hukumomin tsaro ke cewa kuma zuwa yanzu wani hali ake ciki a garin
yanzu dai na tuntuɓi rundunar ƴan sanda ta jihar Sokoto inda ni kira muƙaddashin kakakin rundunar ASC Rufai Ahmad amma ya shaida min cewa lalle lamarin ya faru amma yadda ake yada alƙaluma cewa an kashe mutane da yawa abin bai kai haka ba yanzu haka dai suna nan suna aiki akan hidda rahoto akan abin da ya faru kuma yana ma kan tuntubar DPO na wannan yanki na Tangaza domin shi bashi sahihin bayanin abin da ke faruwa domin su wallafa su sanar da al'umma amma in dan faruwa al'amarin sun tabbatar da ya faru sai dai abin da ake yadawa cewa an kashe adadin mutanen da aka ce an kashe shine abu su tabbatar ba sai sun kammala hada rahoton su wanda yanzu haka suna kan hada rahoton
Ibrahim Kalmasi Garba kenan a tattaunawarsa da Muhammad Nasir wakilinmu a jihar Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Ministan harkokin sufurin jiragen kasa na Indiya Ashwani Bishnoi ya ce tangarɗa da aka samu a layin da ke samar da lantarki ga injina shine musabbabin mummunan hadarin jirgin kasa da ya wakana a kasar shekaran jiya Juma'a wanda ya halaka mutane 300 yayin da fiye da 1000 suka jikkata Mr. Ashwani ya faɗa wa gidan talabijin na kasar a yau Lahadi cewa binciken da za a gudanar shine zai fayyace waɗanda ke da hannu akan batun da kuma dalilan su na yin hakan. Ya ce bayan kammala bincike za a yi bayanin musabbabin hadarin a hukumance, amma dukkanin bayanan za su samu ne bayan an karkare ayyukan ceto da bada agaji. A cewar sa, yanzu ma'aikatan agaji sun mai da hankali ne akan kwashe baragwan jirgin domin a sami hanya da sukunin ci gaba da jigilar fasinja. A jiya Asabar ne dai Prime Minister na India Narendra Modi ya ziyarci wurin da hatsarin ya faru, inda ya kwashe fiye da rabin sa'a tare da masu aikin ceto kafin daga bisani ya wuce zuwa asibitin da aka kwantar da mutanen da suka jikkata. A zantawa da manema labarai a yin ziyarar, Prime Minister Narendra ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ya kamata domin tallafa wa waɗanda suka tsira da ransu. Yana mai cewa gwamnati za ta lalubo tare da hukunta masu kitsa hadarin. Hukumomi a China sun ƙara tsaurara tsaro akan hanyoyin shiga dandalin Tiananmen, inda masu rajin demokaradiyya suka yi gangami a shekarar 1989. A cikin wata sanarwa rundunar 'yan sandan ƙasar ta faɗa jiya Asabar cewa ta kama mutane hudu bisa zargin su da ƙoƙarin tada fitina da yin ayyukan da suka ci karo da muradin ƙasa. Sanarwa ta ƙara da cewa an cafke wasu ƙarin mutane hudu bisa tuhumar karya doka da oda, ko da yake hukumomin tsaron sun ki yin ƙarin bayanin da manema labarai suka nema game da batun. Shi dai dandalin Tiananmen shine wurin da ake gudanar da gangamin shekara-shekara na tunawa da ɗaruruwa ko dubban mutanen da suka mutu bayan da sojoji suka buɗe musu wuta a daren 3 ga watan Yuni zuwa wayewar garin 4 ga wata a shekarar 1989.
To a gaida Mahmud da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban Nana Akufo-Addo na kasar Ghana ya karrama wata matashiya 'yar Najeriya mai shekaru 22 da ta zo na ta daya a gasar rubutu tsakanin matasa a nahiyar Afirka, wadda wata cibiyar ƙasa da ƙasa da ke zaune a Tanzania ta shirya. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto.
Gasar wacce wata cibiya mai suna Ngozi Institute da ke kasar Tanzania ta shirya wa matasan Afrika da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 25 da matasan Burtaniya da India su ma suka taka rawa a ciki. Faiza Atu Muhammad, yar shekaru 22 daga yankin Gulu Batsa a karamar hukumar Lafai a jihar Niger Nigeria, ita ce ta zo na farko. Tuni kuma shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya karama wannan matashiya 'yar Najeriya a wani biki da aka yi a birnin Accra, inda tsaffin shugabannin Najeriya biyu, wato Olusegun Obasanjo da Goodluck Jonathan da matsayin shugaban kasar Tanzania Jakaya Kikwete suka halarta. Na tambayi Faiza Atu Muhammad ko menene jigon rubutun nata.
So for example, masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season, sai ka san abincin da duk suka kwasa ya fara bacewa, ba su iya kai kasuwa ba, ba motan kaiwa. In sun gama sayarwa, kuɗin da suka samu is not even enough to yi noman next season. Kamar mutanen da suke noma, sai ka ga an yi kidnapping. Menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan? And then some of the solutions would be, okay, gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kuɗin da za su iya aikin da suke yi, da za su iya siyan fertilizer, da za su iya siyan su tractors, saboda aikin ma ya zama easier.
Akwai wani lambar yabo ne ko kyauta da kika samu bayan wannan rubutu?
The best essay and by the prize na $2,000.
So yanzu kin samu $2,000 kenan?
Yego.
Tuni kuma ƙwararru a Najeriya irin su Professor MK Othman da ke zama tsohon director a cibiyar bincike da aikin gona na Jami'ar Ahmadu Bello ke cewa wannan nasara da Faiza ta samu daukaka ce ga Najeriya.
Sai babban abin farin ciki ne da ita Faiza Atu Muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona har su 1,150. Faiza ko abin ta rubuta ya zamanto aka zaba, ya zamanto shi ne na farko. Wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne kwarai da gaske da kowane ɗan Najeriya wanda yake Najeriya da wanda yake kasashen waje.
Musa Labaran Wamba na zama daya daga cikin jagororin hada-hadar kasuwancin albarkatun gona a Najeriya.
Ina so an yaba ma ta yi nasara wanda ta zo na daya a Afirka gaba daya, kuma muna murna kwarai da gaskiya. Shawara da ni zan iya bayarwa inda a ce da hali ne iri waɗannan ne ya kamata ƙarfafa su, kuma an aka ƙarfafa su kasan ma gaba daya za ta samu, don lokacin nan ba abin da zai taimake Najeriya kama agriculture. In dai muka maida hankali iri waɗannan kokari da suke din nan shine yakan bubude mana idanu na waɗansu sani na harkar gona na zamani, daga haka shine zai karfafa kasan ma gaba daya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan mai na kaina. Babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da taronta da farko tun bayan gudanar da babban zaben kasar. Taron wanda ya samu halartar wasu manyan jam'iyyun adawa guda bakwai ya zabi gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a matsayin sabon shugaba na kungiyar gwamnonin PDP a Najeriya. Ga dai Abdul Wahab Muhammad da ƙarin bayani.
Gwamnonin jihohin PDP da ke mulki da zaɓen wakilai na tarayya da kuma jam'iyyun adawa guda bakwai sun halarci taron da ke buƙatar jam'iyyun adawa su haɗa kai don kawo sauƙi a al'ummar Najeriya, in ji cewa Honorable Ali Isa Jesse, wanda ya bayani a matsayinsa na sakataren ƙungiyoyin jam'iyyu a Najeriya.
To alhamdulillah, sunana Honorable Dr. Ali Isa Jesse, memba ne zaɓaɓɓe daga Balanga Biliri a jihar Gombe. Ina magana ne a madadina na sakataren kungiyar zababbun yan majalisa gaba ɗaya na duka jam'iyyu na Najeriya. Babban abin da ya kawo mu nan Bauchi shine jam'iyyar mu ta PDP ta shirya wannan taro na session kashi guda biyu. Na farko mu yan jam'iyyar PDP mu zanna particularly yan majalisa na tarayya da dattabai da aka zaba, kamin aje a rantsar da mu mu yi shawarwari menene ya kamata mu yi da wani hanyoyi za mu bi wurin yadda za mu fitar da kasan nan halin da muka samu kanmu. So sannan kuma har ila yau muka gayyaci sauran yan jam'iyyu na adawa da muke tare da su, wanda su ma suka samu suka zo, kuma mun yi lafiya mun gama lafiya. Muna da jam'iyyar Labour Party, akwai membobi da aka zabe su a majalisar tarayya kawai suna da members zababbu wajen 35. Muna da jam'iyyar NNPP wanda su ma an gayyace su a majalisar tarayya, suna da membobi sun kai 19. Sannan muna da YPP, muna da ABGA, muna da SDP, muna da ADC, duka suna cikin jam'iyyu guda bakwai da jam'iyyun adawa suka hadu, wanda a majalisa ta yanzu da muke tare da ita mu dai ana kiran mu membobin jam'iyyun adawa, amma kuma mun fi jam'iyyar ta gwamnati majority members zababbu a majalisar tarayya.
Honorable Bafa Misau dan majalisar wakilai daga jihar Bauchi ya bayyana dalilan da yasa aka zabi Gwamna Bala na jihar Bauchi a matsayin shugaban kungiyar gwamnonin PDP a Najeriya.
Sunana Honorable Bob Aliyu Misau. Kamar kaga dubo shi shugaban da suka cire, za ka ga shugaba ne wanda ke jajircece, shugaba ne wanda ya san rikon aiki, tunda kaga yayi senator, yayi minister, yayi gwamna, kuma shugaba ne wanda in ana faɗa a turanci wanda ya fasa silin din glass ta sama, ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar PDP.
Sabon shugaban kungiyar gwamnonin PDP a Najeriya Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce zaben da aka yi musu da mataimakinsa na nuni da irin ayyukan da ke gabansu na haɓaka jam'iyyar PDP din a Najeriya.
Sunana Honorable Bob Aliyu Misau. Kamar kaga dubo shi shugaban da suka cire, za ka ga shugaba ne wanda ke jajircece, shugaba ne wanda ya san rikon aiki, tunda kaga yayi senator, yayi minister, yayi gwamna, kuma shugaba ne wanda in ana faɗa a turanci wanda ya fasa silin din glass ta sama, ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar PDP.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, wannan shirin na zuwa nuku ne daga nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Oh,
Masu sauraro assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya kuma ana ci gaba da takka muhawarar neman mafita yanayin da aka tsinci kai bayan da sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ayyana cire tallafin man fetur kai tsaye bayan karɓar rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. Halima Abdulrauf ce ke muku da ni marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafa ne yanar gizo. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan fa'idoji da kuma illolin yin amfani da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci da ake ganin karuwa a batun yaɗa labaran ƙanzon ƙurege da farfaganda tsakanin 'yan Najeriya, musamman ma matasa da wasu mutane ke amfani da su wajen cimma manufarsu na daban, inda za mu ji daga bakin wasu mutanen da suka yi fice a kafofin na yanar gizo kan yadda za a samu mafita. Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya masu son amfani da kafafen sada zumunta ne. Alƙaliman ƙididdigar dandalin Statista na watan Janairun shekarar 2023 sun yi nuni da cewa Najeriya na da masu amfani da shafukan sada zumunta miliyan 31.6. Manhajar aika saƙonni ta WhatsApp ita ce aka fi amfani da ita a ƙasar, wacce ke da kusan kaso 95 cikin 100 na masu amfani da ita. Facebook, YouTube da Instagram sun biyo bayan kafafen sada zumuncin da aka fi amfani da su a Najeriya. Kazalika, akasarin matasa a Najeriya na shafe sama da sa'o'i 5 a shafukan sada zumunta a kowace rana. Wannan alƙaliman na da girma sosai yadda ake gani a wasu ƙasashen duniya na awanni 2 da mintuna 22. To, bayan jin waɗannan alƙaliman, bari mu fara jin fa'idoji da illolin amfani da waɗannan kafofin sada zumunta ta bakin ƙwararriya a amfani da social media ɗin. Zainab Muhammad Anani, wacce aka fi sani da Voice of Anani.
Kamar kullum komai yana da fa'ida da kuma rashin fa'idarsa, amma fa'idojin kafafen sada zumunta sun fi illolinsa yawa, ya danganta da yadda kowa yake amfani da shi. Na farko, kafafen sada zumunta zai iya zamar da mutum miliyoniya, domin akwai matasa da dama da suka samu arzikin gaske ta kafafen sada zumunta domin sun yi amfani da shi yadda ya kamata. A zamanin yanzu, siye da siyarwa ne ma yake ya koma ta yanar gizo gaba daya. Na biyu, kamar yadda sonan yake sada zumunta, matasa na iya sada zumunci ta waɗannan kafafen. Dan uwanka da ke America yanzu nan zai kira ka ta waɗannan kafafen ka ganshi shi ma ya ganka, kamar kuna guri daya. Na uku, yaɗa labarai. Sabanin da, yanzu labarai sun fi bazuwa a kafafen sada zumunta fiye da jaridu da gidajen talabijin da sauransu. Sai dai fatanan ake samun ɓata gari masu yaɗa labaran ƙarya domin samun mabiya da yawa ko cika wani buri nasu, wanda hakan gaskiya bai kamata ba. Amma idan abu ya faru ko kana da sanarwa da kake son mutane su ji, to kafafen sada zumunta shine mafi saurin yin haka. Ina kira ga matasa da su yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da ya dace. Nagode.
Baya ga Zainab, ga wani bukaci a kafofin sada zumunta da nasa bayani.
To, sunana Muhammad Rabi Danti ne, wanda kuka fi sani a kafafen yada zumunta da youngsters. Lamari na amfani da kafafen yada zumunta a wannan lokaci ya zama abin da ya zama, kuma yanayi ne da muka samu kanmu, ta yadda zaki ga mutanen gari abin da suka fi so shine abin banzan. Ta yadda indai abin banzan ake yi, yanzu zaka ga mutane na tururuwa suna yadawa har suna maka kyauta a wasu lokuta. Kamar da yanzu yawancin yaran nan masu ihu, masu rashin kunya a TikTok, sai kaji an ce wani ya bata kyauta wani, wanda mun san akwai mutane suke ta abin kirkin da yawa. To, ni akwai wanda karatu Alkur'ani ma suke yadawa. So, promotion ne kan ja da abin da society suke fara tumba daga su, mu ma da muke encouraging din su daga nan matsalan take. Mu ne matsala na farko, duk da a ce muna son abin kirki, muna yada abin kirki, muna supporting abin kirki, ga Allah mutane da sun fi maida hankalin su kan wannan bangaren. So, yanzu babu yadda muka iya da yaran nan, babu yadda muka iya da su, haka za mu kalle su su cigaba da wannan abubuwan da muke, illa iyaka shine mu gaya musu gaskiya. Kuma lamari na zaben abin da zaka yi da social media, ko kai abin arziki, ko kai abin tsiya, ya danganta da ra'ayin mutum da tarbiyyar mutum. Yawanci mutane sukan zo reflection din rayuwarsu kake gani a social media, wasu ko a gidansu haka suke tsarin nan da tumbele. So, babu inda ka iya da mutane. Abin da ya na sani shine illa iyaka mutum ya sani. Social media an zo Allah ya kawo mu wani zamani ne na abin da ka gina ka bari zaka mutu ka bar shi, ko baka mutu ba zaka tsufa ka bar shi, zaka girma san da zaka zama wani abu a duniya zaka gan shi. Yaranka za su zo ko su alfahari da kai, ko su kuka da kai, ko ka bata musu suna, ko ka gyara musu suna. To, ya danganta da inda mutum zai kalla irin wannan. Muddin in ma kayi
samu suna ta hanyar da bata dace ba ko ta hanyar raye-raye ko ta hanyar yada wutanki ko wasu abubuwa kakan iya zuwa kai ma wannan abin tsarki ka musuluntar da shi ka zo ka gina shi ta hanya mai kyau ka zo ka inganta rayuwarka domin kaman ya zama maka tuba so wannan ina ga shine hanyar da ya kamata mutane su daukar ma kansu cewa duk abin da kai rayuwa ce akwai ran da zaka zo kai da na sani duk kuma abin da zaka yi da na sani a rayuwar nan ka guje shi kai kanka abin da kake ka san bai dace da abin mutanen arziki ba ka san ba abu bane da zaka yi alfahari da shi a san da girma yazo ya kama ka abu ne da la'allan dolan dole ko yanzu kanka na rawa ka duba karshen irin masu irin abin da kai ka duba karshen wannan abin da kake aikatawa ki duba wani karshen wannan abin da kake aikatawa rayuwar TikTok zage-zage ihu surukatan banza ina zai harfar da ki me zai samu miki a duniya da ba za ki samu ta hanyar arziki ba wannan shine abin da ya kamata mutane su gaya ma kansu abin da yasa nake fadan wannan wannan abu ne da idan har mutum bai gaya ma kansa gaskiya da kanshi ba baka iya zuwa gidan mutum da bulala kace sai ya bari so sai san da mutum ya gaya ma kansa gaskiya da kanshi domin social media nan an yi shi domin shi ne aka ba shi shi kadai ke da passport account din nashi ne shi zai abin da ya ga dama da shi to muddin ba shi ya gaya ma kansa gaskiya ba muddin ba shi ya zaba abu mai kyau ba baka da inda ka iya da shi to illa iyaka shine Allah ya ganar da mutanen mu ya sa kuma su gane cewa fa komai akwai ranar kindillanci akwai ranar da na sani
sunana Isa Musa daga cikin fa'idojin kafafen sada zumunta wato social media na yanda ake samar da bayanai ko kuma in ce information akan lokaci kuma ga masu sana'o'i akan social media ana iya cewa ba tare da masu sun bude shaguna ba eto masu saya da sayarwa akan kafafen sada zumunta akwai Swift Bridge za ka iya samun ba mutane da dama za ka posta ko kuma ka bayyana abubuwan da kake saidawa social media handle ɗinka kuma ga mutane sun bibbi sun gani kuma kama saida ba tare da ma sai fara tunanin cost din bude shago ba da za ka rinka biya annual revenue akan kamun shagon da za ka rinka sana'a da sauransu za ka rinka saya da sayarwa da abubuwa irin haka amma dai sanin abin da ke da fa'ida akwai ɗayan hannun yanda mutane akwai wanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen damfar mutane da dama mutum zai zo ya bude page ko in ce account na bugi ya je yana damfar mutane a je ana rada propaganda da sauransu dai kuma ya kamata gwamnati gaskiya ta zo ta shiga cikin al'amarin ta duba a neman mafita
kazalika hukumar kula da sadarwa ta Najeriya wato NCC ta fitar da sabbin kididdigar masana'antu da ke nuna cewa an samu karuwar masu amfani da wayoyin hannu da miliyan 4.61 zuwa miliyan 226.84 a shekarar 2022 kawai dangane da bayanan na hukumar a watan Fabrairun shekarar 2023 adadin biyan kuɗin wayar salula ya karu zuwa miliyan 226.84 daga miliyan 225.88 da aka nuna a cikin watan Janairun shekarar 2022 to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na Muryar Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
to madalla yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Shewa da Murin Jau ya ce a halin da muke ciki yanzu kudin sifiri ya ninka a Najeriya duk inda ake zuwa naira 1,000 yanzu ya koma 2,000 saboda haka muna kira ga gwamnatin Tinubu da ta samar da motoci da NAPEP a watsa su a lunguna da sakunan Najeriya su dinga daukar talakawa a farashi mai sauki domin rage wa talakawa da dadin sifiri da cire tallafin man fetur ya haifar sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Lawal Bin Hanbali MK dan Silva Sokoto da Maimuna Aliko Auda Kafinta Yalwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce umarnin da Baba Tinubu ya ba sojojin Najeriya na cewa su gaggauta hada kai don kawo karshe ƴan ta'adda da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa abin murna da farin ciki ne ga al'ummar Najeriya don haka muna addu'a Allah ya sa kadar rijiya ta bada ruwa guga ta hana to madalla sai a ci gaba da aiko mana kuma da idan Allah za mu rika tura za mu rika karanto muku duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan idan Allah ya yarda sai daga dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Gambi Hamza wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya wato Mr. Bill kenan baba ya koma kirin ne nake muku fatan alkhairi wassalam.